Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, ina maka maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya. Hagaici ‘yan uwa da abokan arziki don su ma su samu albarku da muke tafe da su a shirin na yau. Faso Ibrahim mai gadi yana shirye a fili don ‘yan tashi. Faso Haruna Bisga da Faso Audu su ma suna shirye domin su ƙarfafa mu a ruhaniya. Don haka kar a yi nisa da akwatin rediyo a matso kusa domin a samu ginuwa. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya.
Barkamu da sauraro wannan zarafi da Allah ya bamu. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Sunana Ibrahim mai gadi, za mu so mu duba karatunmu a cikin Galatiyawa sura 6 aya 7. Amma kafin mu yi karatun, bari mu yi addu'a. Ya Allah, mun roke ka ka bamu zuciya na kauna in mun saurari kalmominka, bari zama amfani domin cetonmu. Mun roka ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Karatunmu na cikin littafin Galatiyawa sura 6 aya 7. Karatun kuwa yana cewa, kada ku bata, ba a yi ma Allah ba'a ba, gama iyakar abinda mutum ya shifka shi za ya girbe. A wani nasin kuma a cikin tsohon alkawari sura 8 aya na 7. Ya ba mu wani ganewa cewa, gama sun shifka iska hadari za su girbe, ba shi da hatsi a tsaye, soshiya ba za ta ba da gari ba, ko da za ta bayas baki za su haɗye. Menene muke ganewa masu sauraro ga wannan koyeswa? Sau da yawa yawancinmu muna da hatsari kamar a matasa. Abinda mun shubka ɗin nan za mu girbe shi ne. Muna magana game da tashi iri-iri, wanda in matasanmu sun girma, suna gani kamar sun tashi da ra'ayoyi mai kyau. Haka yake, idan ka tashi da ganewa da ra'ayi da kuma abinda abokai ko kuma saranka ka gani ana yi, amma kuma ka karanta cewa cikin littafin Allah da sauran littattafai da suke bayana ayyukan yanda za a yi tashi, ai za a duba a tambaya, shin wannan abin da zamani ya kunsa menene Allah ya ce? Kuma muna da iyayenmu wanda Allah ya ba su basira da ganewa, kalmomi masu tsarki. Mukan ɗan samu lokaci kamar kaɗan, akan shubka hatsi, sukan ɗan ɗauki lokaci kafin su tsira. Ya matasana, domin idan mun shuka za ya ɗauki lokaci, tashi ma yakan bukata a ɗan ɗauki lokaci. Ƙaramin lokacin da za a yi ana fahimtar juna, ana ganewa, ka je ka dawo, ka yi magana, ka yi gaisuwa, a je a rubuta wasiƙa, a sada zumunci, a zo a tambaya, a yi bincike. Ƙaramin lokaci watanni 24 ne, shekara 2 kenan. Ɗan ƙajeren lokacin da mukan so a ɗan yi tunani, ai in ka shuka a ranar baya fita a ranar. Hatsi mai sauri zai ɗauki watakila kwana 3. To idan ko ana son abu ko ya tsira, a ɗan ba shi lokaci. Sai in ya tsira, sannan mu duba menene ya fita. Ya fita da kyau. So shi tashi ko samari suna neman ƴan mata na neman samari ba a hanawa, amma bari kamar a kwatanta shi kamar shuka. In ka shuka zai ɗauki lokaci, lokacin kuma yana biɗa a sa mai ruwa, a kuma yi mai gyara har ya tashi ya kai ga zai riƙa ko ya balaga ko kuma ya zama nagari ya yi girma mai kyau. Idan an duba cewa waɗanda ba su da haƙuri suna son sun gani yau ta nuna a ɗauka a ɗauki ba daɗi, to ɗauka babu daɗin nan shi ne muna kwatanta shi kamar abinda mutum ya shuka shi za ya girma, abinda kana yi za a yi maka. Ai, a cikin littafi mai tsarki an ba mu kwatanci na Yakubu da suna tare da ɗan uwan saboda yake ya gani yana son gado, ya yi sauri ya je aka dafa abinci ya samu uban ya ruɗe shi. An ce ‘ya’yansa ma sun ruɗe shi har sau biyu, na fari an ruɗe shi da za a ba shi yarinya, bayan ya haifu ‘ya’yan suka ruɗe shi shi ma sau biyu, shi ya yi sau ɗaya amma an yi mai sau biyu. So abin da muka shuka shi ne za mu girba. Kwes wanda muke samu kwatanci kenan cewa idan ba mu manne ma Allah ba, shi yakan yadda duk ababen da za su zo su same mu, domin kai baka sami shawara, baka manne ma iyaye, baka manne ma Allah, baka manne ma abokai nagari sun ba da shawara. Menene za ka shuka, menene za ki shuka a cikin tashi ko neman aure? Mu girba abinda za mu samu nagari. In mun shuka nagarin ne fa za mu samu nagari, amma abinda mun shuka in bai je daidai ga ka'ida ba akan gyara. Ko ka taka ka samu tsantsi, in mutum ya faɗi ai zai tashi ya wanke kayan, kuskure ɗaya baya hana gyara. A yi gyara a kuma samu lokaci wanda za a tafi daidai. In mutum ya fara da kuskure za ya tambaya, Allah kuma zai yana gyara shi, ba kamar mutum bane in ya yi fushi. So yarinya da samari ko ‘yan mata da samari, yaro da sauran samari, lokaci ne kuruciya Allah ya ba mu. Kuma kana kuruciyanka bari ka biɗi nagarin abu. Kwes wanda za mu roƙa Allah ya ba mu ganewa domin mu shuka abu nagari, za mu so mu yi addu’a. Ubangiji ka ba mu ganewa kwanaki kamar haka, yanda matasanmu iska na kwashe su suna abubuwan da ya sun ga dama, ka gyara mu domin mu zama nagari. Roƙonmu kenan ka sa tashi namu ya je kan ka'ida ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Gashi. sauraro, barkan kada sake saduwa da ni a wannan lokaci cikin sunan Yesu. Ni ne mai suna Pastor Haruna Bisga. Za mu yi bincikenmu ne cikin littafin Matta. Littafin Matta sura 5 aya 29 yana cewa, kuma idan idonka na dama yana sa ka yi tuntube, ka cire shi ka yasa, gama gara gare ka gabanka ɗaya ya lallace, da a jefa jikinka dungun cikin jahannama. Kan maganarmu dai yana cewa ka cire shi ka yar, ka cire shi ka yar. Mu yi addu’a. Ubangijinmu mai sama, ka taimake mu har mun gane da nufinka, ka ba mu iko mu yi biyayya da kai, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, ko ka lura da wannan karatu? To, karatun nan na magana ne game da wato zuciya. Zuciya takan so a biya bukatanta a koda yaushe. Zamani kuma na rudin jama’a, wato, idan ba ka kasance kana yin abin da duniya ke so ba, shikenan wato sai ka kasance kai din nan kawai ba komai bane ba a san da kai ba. A kullun kai ana ganin ka kai ba kauye ne, a kai ba ka waye ba. To shikenan wannan aya na cewa kar ka damu, mu je a dauke ka akan ba ka waye din ba. A dauke ka akan kai ba kauye ne, duk irin sunan da suka ga daman kiran ka da shi su kira ka da shi. Amma dai kai a zuciyanka ka san cewa Allah ba yanda ya dauke ka kenan ba kauye, wai domin kawai kai ba kai abin da zamani ke ciki ba. Ai, to gwamma ka shiga mulkin Allah ba kauye, da a ce kai ka nemi wato kai abin da duniya za su ce lallai wani ka kai ka dawo, sannan kuma a gefen Allah ba haka bane. Waɗansu sun kasa fasara wannan aya da kyau, sai sun ɗauka cewa ma’anan ka cire shi ka yar ɗin nan, ko hannu ko ido, a ƙwaƙule a yar ko a yanke hannu a yar. Sai suka ce, ai, ana magana ne a kan mace, wato idan matarka za ta sa kai tuntuɓe sai ka kore ta, wannan ba shi ne abun nufi ba. Mai sauraro, ina so ka dube shi a wannan fuska. Yanzu idan ka ce ana magana a kan mace ne, to kenan wannan aya na magana kawai da masu mata ne, bai yi magana da mare mace ba. In ka ce ana cewa ne kawai ka kore ta in za ta zama maka dalilin tuntube, to shi kuma wanda yake bai da mace fa, shi waye zai kora? Mai sauraro, wannan aya ba tana nufin ka sallami matanka ba ne. Ba mamaki mai sauraro yana fuskantan waɗansu ƙalubalai na zamansa da mai ɗakinsa. To, amma mai sauraro, ni ina so ka lura, akwai wata aya da nake so da ni da kai mu dube ta. Shara ne mai kyau da ake samu a cikin wannan aya, wato Korintiya ta fari sura 4 aya 5, wanda yake cewa kar ku shara'anta komai da garaje, ku bi komai cikin sannu a hankali. Shi mai shari'a yana nan zuwa inda zai zo ya yi sakamako ya ba wa kowa ladansa. Sabila da haka, kada ka yi garaje, mai sauraro, in ma akwai abu mai kamar haka. Wannan mata naka da kake cewa ita za ta zama maka sanadin tuntube, domin haka kai za ka finciko ta ka yadda ita, koko ka kore ta a gidan, wannan ba shi ba ne? Mai sauraro, idan kai haƙuri ba, wato idan Ubangijinmu Yesu ya bayyana, kada ka yi mamaki wannan mata naka da kake gani kamar ita ce abun Yesuwa, ya kasance kuma ita ta samu shiga fa kai dinnan kuma kai ne ya kasance wato abinda za a tumbuke ka ayar abinda za a balla ka ayar kai kana neman wai kamar da ita ko ido ko hannu wanda zai sa kai tuntube kana neman za ka balla shi kayar to mai sauraro da a ce za ka yi hakuri ka jira shi mai daukan fansan ka dan ya zo wato za ka ga abin da zai faru in ya kasance ma cewa matar ka din ce wanda ita ce ummul abaisan na rashin zaman salama a cikin gidanka a'a ta hana hankalinka kwanciya a'a za ta zama dusan tuntube a gare ka to mai zai hana kana yi mata addu'a mai sauraro idan kana yi mata addu'a koko kina yi masa addu'a ubangiji ya gyara na gyarawa shikenan sai ya kasance an gudu tare an tsira tare to me yafi haka mai sauraro na so kai la'akari da wannan ka daina daukan shi a bangaren a'a an ce a'a mace ne shi yasa wa'ansu okatai zaka ga mutum dan saboda yana neman dai ya ga kori mata tai zaka ga ya fara neman hujoji da dalilai daban-daban in an faɗi wannan a faɗi wancan a je a ɗauki wannan a zo a manna a kan wannan hadda abin da bata sani ba ma duk sai an kirkiro mata a bisa cewar wai kawai ana so a funci kota daga cikin gidan wai domin ayan nan ya ce ai in idonka na dama zai sa ka yin tuntube ka kwakulo shi kayar idan hannunka zai sa ka yi tuntube ka tsinka shi kayar saboda haka ai wannan na magana ne akan mace shikenan sai ka fara nemo irin waɗannan dalilai mai sauraro ina so ka ji tsoron Allah ina so ka yi hattara kada garin neman gira a rasa ido mai sauraro da a ce za ka yadda ka yi haƙuri zuwa ƙurewa ka ga wane ne wanda za a tumbuke din nan ba mamaki da za ka yi nadama sabila da haka mai sauraro ina gargaɗanka da cewa wato in muna haƙuri da juna muna yi ma juna fatan alheri idan haka ta kasance to dukanmu za mu zama masu farin ciki amma duk wani hanzari da ba gudu ba na cewa a'a ko dai ka ga matarka ta tsufa maka ne da tana yar budurwa ta maka daidai yanzu ta kwanzame ta zama abun da ta zama yanzu kana neman ka rabu da ita ta halin ko kaka to kar ka manta fa da ba haka aka kawo maka ita ba kai ne ka zo ka kwanzamar da ita mai yuwa maganganun da kake gaggasa mata ma su suka kwanzamar da ita hakan nan saboda haka mai sauraro ni na gargade ka da cewa ba haƙuri za ka yi ita ma ta yi haƙuri da kai a zauna dai cikin haƙuri ana addu'a wa juna ba mamaki idan ma har akwai abu mai ƙanshin gaskiya Allah mai iya canzawa ne Allah mai iya maida mummunan abu ya dawo mai kyau in haka ya faru na san kai za ka yi murna ni ma ina taya ka murna mai sauraro Allah ya baka haƙuri wanda za ka iya yin haƙuri da wannan mata da kake ganin kamar a'a za ta hana ka shiga mulkin Allah a'a za ta iya zama maka dutsen tuntube da kake neman ko ta halin yaya ka tumbuke ta mai sauraro na gargaɗe ka da cewa kai haƙuri don kuwa ai a cikin littafin mata sura 13 aya 24 zuwa 30 in kai karatu almajirai sun gaya mai gidansu cewa zawa da suka samu cikin shukinsu su a ba su dama su je su tumbuke amma mai gidansu ya ce a kyale su su girma tare sanda suka isa girbi ai dama za a ɗauki alkama ne a kai rumbu shi kuma zawa za a daddaure a jefa cikin wuta mai sauraro me zai hana ka jira har wannan lokaci shi mai shari'a ya zo ya abunsa da kansa wannan shine shawara na zuwa gare ka mai sauraro idan ka yadda yanzu za mu yi addu'a ubangijinmu mai sama ka taimake mu inda muka kasance muna kasawa ka rufa mana asiri ka yafe mu daga nan gaba ka taimake mu mu kasance masu yin kyakkyawan fata ma juna domin a karewa za ka yi mana sakamako na alheri. Na roki wannan tare da godiya albarkacin Almasihu mai cetonmu. Amin.
Masu iya magana sun ce, haske maganin duhu. Duk inda duhu yake, idan haske ya je nan gurin, sai ka ga duhun ya kawo ko mun kankantar hasken. Ya mai sauraro, ya za a yi ka tabbatar da wannan magana a cikin rayuwarka? Ilimi shine gishirin zaman duniya, ilimi kuma shine haske. Wataƙila yanzu sa da na ambaci ilimi, za ka ce a'a, ai ni ban taɓa zuwa makaranta ba, koko ai na tsufa. Masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi. To sai dai, kan mai nisa bari in bayyana mana cewa ba ina maganar zuwa makaranta ne domin a samo ilimi ba. Rayuwa ita kankanta tana cike da abubuwan da suke bamu ilimi, sanin ya kamata da kuma sanin yadda za ka yi rayuwarka a cikin wannan duniya. Kowane ɗan adam da ka gani kewaye da kai yana da wani ilimin da Allah ya bashi, yana da basirar da Allah ya bashi, yana da hanyar da Allah ya bashi domin yin wasu abubuwa. Akwai wasu Allah ya ba su baiwa ta yin su ne, wasu kuma ƴan lambu ne. Akwai wani shi aikinsa shi ne ya zama makiyayi, yana lura da dabbobi. Duk dabbar da aka sa a cikin hannunsa za ta riƙa hayayyafa, tana amfani, tana albarka. Akwai wani ma aikinsa gyaran takalma ne, wani aikinsa ƙwararren direba ne, wani ma likita ne wanda yake fiɗa, yake ba da magani a asibitin mutane suna sha suna warkewa. Akwai wasu mutanen teloli ne. Duk mutum da ka gani kewaye da kai idan ba ya so jikinsa ba ne kawai, akwai abin da zai iya yi, ilimi, basira, hikima da Allah ya bashi da zai iya amfani da shi. Idan ko kai amfani da wannan hikima, da wannan sani, da wannan ilimi da Allah ya baka, to babu abin da za ka rasa a cikin rayuwarka. Domin ita rayuwa a duniya, ai idan ka yi amfani da baiwar da Allah ya baka, ka yi amfani ka taimaka wa wasu mutane, su waɗannan mutane za su yi amfani da nasu baiwar domin su taimaka maka. Ilimi da sani da basira da kake da shi na rayuwa yakan taimaka domin rayuwarka ta kasance da armashi. Hikima da kake da ita za ta taimaka maka ka san yadda za ka bi da rayuwarka. Wanda ya ƙi amfani da wannan ilimi da basira da Allah ya bashi, to ba zai kasance da rayuwa mai daɗi ba. Yawancin damuwoyi da suke cikin rayuwar mutum a yau sukan zo ne domin mutum ya ƙi amfani da basira da ilimi da baiwa da Allah ya bashi. Hanya mafi sauƙi da mutum zai kasance a cikin rayuwar duhu shine ya ƙi amfani da sani da Allah ya bashi. Wannan saƙo ya fito ne daga bakin Malam Habu Dawaki, ni Malam Audu na karanta.
Da wannan muka kawo ga ƙarshen shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta a tura mana zuwa ga adireshinmu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samunmu a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gansa kunka. Mun gode maka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Haruna Bisga da kuma Pastor Audu, duka ina cewa mun gode. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya'yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada a manta da muhimmancin yin addu'a tare da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.